الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء يوم رانر 26 جواتن ربيع الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wanda ta daidai da ranar 14 ga watan 1 shekara ta 2018 ta miladiya yau zamu tashi darasi na 60 a cikin karatun mu na sahihul bukhari na al imam al hafid abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari rahmatullahi alaihi muna cikin kitabul ghusl zamu tashi babu idha ihtalamat al mar'a na'am imam al bukhari yace babu idha ihtalamat al mar'a babin idan mace tayi mafarki wato idan mace tayi mafarkin idan mace ta ga ana saduwa da ita a cikin mafarki al-ihtilam ma'anarsa mafarki kama abinda ake nufi a babin fahara in aka ambaci ihtilam ana nufin mafarki wanda yake na saduwa ko daga namiji ko daga mace ya kayyade da mace domin ya nuna cewa hukuncin haka yake ga namiji domin kuma ya raddi ga wanda yake cewa mata ba sa wannan mafarkin kamar yadda aka ruwaito da Ibrahim an-Nakhai yana inkarin cewar babu hukunci ga mace wato wannan baya faruwa ga mace abu ne wanda yake faruwa ga namiji la'allahu hadisi ne bai rike shi ba ya faɗi wannan magana haka Ibn al-Mundhir ya ruwaito to Imam al-Bukhari ya kawo wannan maimakon ya ce babu idha ihtalama ar-rajulu wal aw al-mar'a idan namiji ko mace yayi mafarkin saduwa sai ya kawo abinda wanda ake rigima a kansa don ya tabbatar da shi shi ko wanda ba a rigima a kansa baya bukata tunda ba wanda yake rigima a kansa sai ya kawo wanda ake rigima a kan nasa don ya tabbatar da cewa hukunci ya tabbata a nan wajen wanda yake abinda zai kawo ya isa raddi ga wanda yake rigima da wannan da yake cewa baya faruwa na'am al-imam ibn anas daga hisham dan urwa daga baban sa urwa bin zubair daga zainab yar abu salama zainab binta abu salama ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata sunanta barratu barra wato nagartatta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzakku anfusakum kada ku rinka tsarkake kawo kanku inna allah ta'ala huwa a'lamu bil birri wal ihsan Allah shine mafi sani bi ashabil bi sahibil birri wal ihsan da ma'abucin nagarta da kyautatawa amma in kace barra wato wanda yake managarci ka karfe kanka saboda haka ran da yazo yayi wata ta'ata sai a ce yanzu wannan ne managarci to kaga sai ya zamanto kanci ane masa ana sakar masa ana sa masa ya zamanto sanadiyar a rinka Allah wadai da shi to kuma gashi amma dai illar shine akwai tazkiya tsarki kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tsarkake sai ce to sai suka ce to me za mu sa mata suna ya rasulullah yace sammuha zainab sa mata suna zainab to raka shine da kansa ya sa mata suna agolan ka ce ta taso a gidansa tunda uwarta ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce matarsa ta uku kamar yadda ya gabata tana matar dan uwansa ce abu salama ibnu abdul asad al-makhzumi wanda ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen sa lokacin da ya rasu ya masa addu'a ya rufe idan ya masa addu'a yace Allahumma kfir li abi salama wa rafa darajatahu fil mahdiyin wa khlufu fi azdihi fil ghabirin kage yace ka zamanto maimakon sa a cikin iyalansa wadanda a cikin iyalansa wadanda suka yi saura ya masa wannan addu'a sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto khalaquhu din ya zamanto shine khalaquhu fil ghabir ya zama domin ya'ansa sun taso a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Umar ibn Abi Salama da Zainab binta Abi Salama a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka taso da Ummu Salama tace ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mata yana neman aurenta tace to ai ina da akwai abubuwa guda uku da suke hana ni na karbi wannan babban al'amari tace na farko ni dai shekaru sun zo mun na biyu ga nan da kananan yara na uku ga ni ne tsananin kishi sai ce mata amma shekaru ni ma ya zo mu kamar da girma ya zo miki ni ma girma ya zo mu yace ƴaƴanki kuwa ƴaƴana ne kishi kuwa zan yi addu'a Allah ya yi miki to kaga ƴaƴan daga ciki akwai Zainab ita ce ta taso a gaban sa har aka zo ake cewa Maimuna take cewa ga ƴar uwata ka aure ta mana kanwata yace ka aure ta yace ta zan aure ƴar uwarki bayan ina auren ki sai take to ai ba ni ne kaɗai ce matarka ba ina da sauran kishiyoyi wanda kuma nake so ita ma ta samu alheri ita ce ƴar uwata kuma mun ji labari an ce kana so ka auri Barratu kana so ka auri ƴar Abu Salama sai yace Durra sai yace wace ƴar Abu Salama aka ce Durra a wata riwayar Barra sai yace to ai idan ma ba ya da ba matar agola na bace da take gidana ba za ta halatta a gare ni ba da ni da Abu Salama duk suwai bace ta shayar da mu nono saboda haka ƴar dan uwa ta ce minar raba'a amma dai haka ta taso a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana daga cikin fuqaha kuma ƴar uwar Urwa ce wajen shayarwa ita Zainab saboda haka Urwa da ya ruwaito daga wajenta muharramarta ce amma ba wai ya nufin cewar ba a riwaya maza ba sa riwaya daga mata sai ga muharramansu ba za ka iya riwaya daga mace ko ba muharramarka ba ce sai dai a wannan hadisin ita Zainab muharramar Urwa ce saboda Urwa uwarsa Asma'u binta Abi Bakr yar sayyidatuna Aisha ita ta shayar da Zainab binta Abi Salam saboda haka kaga ya zamanto Zainab yarta ce minar raba'a wajen shayarwa to tunda ku yarta ce Urwa shi ma ya zamanto dan uwanta minar raba'a saboda haka ya zamanto muharramunta na'am daga Ummu Salama Hind binta Abi Umayya Ummul Mu'minin na'am cewa ita ta ce Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah Allah baya jin kunyar gaskiya shin mace tana akwai wanka wajibi akan mace idan ta yi mafarki sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am wato akwai wanka wajibi akan ta idza ra'atil ma idan ta ga mani wato idan ta ga danshi idan ta fitar da mani kamar yanda namiji yake innamal ma'u minal ma idan namiji yayi mafarki ya fitar da mani zai yi wanka to wannan ya nuna wannan hadisin ya faru ga Ummu Salama kamar yanda ya faru ga Aisha kuma Anas ma ya ruwaito kuma haka ya faru ga ya take da suna Khawlatu binti Abdurrahman ne na'am Khawlatu binti Hakim ita ma ta yi wannan tambayar amma Aisha da Ummu Salama waɗansu suna cewa saɓani ne wanne ne ya fi rinjaye malamai sun haɗa cewar lokacin da Ummu Sulaim ta zo ta yi tambayar da Aisha da Ummu Salama duk suna wajen to shi yasa kowace daga ciki ta ba da labarin abin kuma kowannensu akwai ziyada a cikin nan a cikin wannan riwaya wanda Bukhari bai kawo ba amma zai kawo a wata riwaya shine Ummu Salama sai ta ce kin kunyata mata yanzu mace tana yin wahal tahtalimul mar'a mace tana yin mafarki ita ma shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taribat yadaki wato hankalinki yayi rauni yace fa bima yashbahu alwalad to da yaya ne ake samun kama ta wajen ɗa wato idan da kama ake ita ma mace ba ta da nata sha'awar da take fitar ba ta da nata maniyin wanda daga shi ne ake haduwa ake halittar ta ya za a yi zaman to an samu kama daga wani lokaci yaro yana kama da dangin uwarsa wani lokaci ya gama da dangin ubansa sai ya tabbatar da kancewar mace ita ma tana da maniyi kamar yadda namiji yake da shi to wajen idza ra'atil ma na farko to ita ummu sulaim kun san dai ummu sulaim al-ansariya tana daga cikin mun ambaci tarjumarta da tazo tai wannan tambayar meditation fada dan abu ne wanda yake wato abin da ya danganci saduwa abu ne wanda yake akwai kunya wajen ambatansa saboda haka sai meditation fada tace inna allaha la yastahi min al-haq wa Allah baya kunyar gaskiya wannan a cikin wannan ya kunshi tabbatar da sifar kunya ga Allah wanda yake kuma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hayyun sittir Allah ne kunya ne mai sutura ne saboda haka baya bukatar tawili amma yaya kunyar Allah take hakikanin ta kunya ce da ta dace da kamalar sifar sa wanda yake bace kama da irin kunyar bani adam to amma lazimin ta shine wato Allah baya barin bayanin gaskiya wato abinda zai sa Allah ya bar bayanin gaskiya saboda kunya to Allah baya yin wannan to shi yasa ya nuna wannan ya nuna kanta a cikin masail na ilimi ba a kunya sai a fada sai dai idan ya zamanto kinaya za ta wadatar sai a iya yin kinaya amma idan ya zamanto cewar in aka yi kinaya za a samu rashin fahimta to sai a fito a fada balo-balo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin yadda ake wankan wanka daga haila yace mace ta dauki auduga ta sanya turare sannan ta yi tsarki da shi sai ce ta za ta yi tsarki da shi yace ta yi tsarki da shi ta sake cewa ta yaya za ta yi tsarki da shi tace ta yaya za ta yi tsarki da shi ta za ta yi tsarki da auduga Aisha sai ta fahimta saboda kunya annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata bayani ba sai ta jata gefe tace ta tabbai asarar dam ta inda jinin yake fito ki sanya auduga dan ya kawar da warin jinin ka gani sai Aisha ita take mata bayani da yake mata ce yar uwarta to saboda haka idan ya zamanto amma da kamar a ce wannan bayanin ba zai yi ba dole sai da fada to za a fada to shine nan ummu sulaim ta bayyana wannan Allah baya kunya daga gaskiya sai kuma sai ta yi tambaya wannan ya nuna irin yadda sahabbai suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafe su wanda hatta ma abin da suke kunyar wani ya ji ne ba abin da za su zo su bayyana bane tunda wannan abu a ce mace za ta ji kunya irin wannan dan zai nuna kan cewar kenan mace ita ma wanda har take mafarki na saduwa zai zama to wato kamar tana da matsananciyar sha'awa a wata riwayar ya zo ta ce ma ummu sulaim ta faɗi kan cewa wannan abin ita yake cewa idan mace ta ga mijinta yana saduwa da ita yaya za ta yi kusan annabi sallallahu nan ta tambayi hukunci ne shin wankawa yana wajaba a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanka yana wajaba dan haka wannan ya nuna kan cewar janaba iri biyu ce akwai janabar da take tabbata da saduwa sannan akwai janabar da take tabbata da hatta mafarki amma wannan tana da sharadi shine idan an samu fitar maniyyi to sai dai shin an ce idza ra'atil ma idan ta ga ruwa wato idan ta ga maniyyi kamar yadda namiji yake gani to idan shi namiji babu iskal a cikin wannan to amma mace a wani lokaci za ka san cewa ta yi inzali kamar yadda namiji ya yi amma kuma ya zamanto ba ta ji wani abu ya fito daga gabanta ba to a nan wajen jumhurin malamai suka ce babu wanka a kanta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'atil ma in ta ga ruwa amma waɗansu malamai na hanafiya da waɗansu malaman malikiya suka ce ra'a a nan bi ma'ana alima idan ta san alma idan ta san cewar wato a mani ya fita bi ma'ana ta yi inzali ta ji jiƙewar gabanta wanda yake nuna kan cewa ta samu sha'awa matuƙa kamar ana saduwa da ita yanda mace take ji idan ya zamanto ta kai matuƙar sha'awarta idan wa idza saboda haka suka ɗauki ma'anar ra'a da ma'ana alima tunda ra'a tana daga akwai ra'a ta ru'ya na gani akwai ra'a alqalbiyya ta zuci wanda take zuwa da ma'anar sani to sai suka fassara idza ra'atil ma ai idza alimatil ma ai idza alimat khurujal ma in ta san fitar ruwa wato ya fita daga jikinta bal har Imam al-Qarati ma yana cewa shi wato abin da yake fitowa daga mace wai komawa cikin ta yake baya fitowa waje saboda haka ba sharadin yace ta ga ya fita waje ba idan dai ta ji kan cewa in ta samu wannan sanin cewa ta samu inzal za ta yi wanka to wanda yake wannan shine sababin al-ihtiyar babun tsantseni domin saboda akwai waɗansu matan da suke ɗabi'arsu ba haka bane wanda suke ɗabi'arsu ba haka bane ba sai sun ga fitar ruwa din ba ko kuma in ma ya fita kafin su farka zai zama to kan cewa ya ƙeƙashe ba su sani ba ba su gani ba kuma tunda shi na mace ba kamar na namiji bane na namiji yana da sifa wanda take baya ɓuya saɓanin na mace wanda yake na mace yakan yi ishtibahi da danshin gaba to idan ya zamanto cewar irin wannan ne in ta san cewar ta samu wannan sha'awar a cikin baccinta to sai ta yi wanka ihtiyata to a cikin wannan hadisin akwai mace ta je ta nemi fatawa da kan abin da ya same ta da kanta ba ta tura wani ba domin da za ta iya tura mijinta ta ce ya je ya mata tambaya amma saboda tana so ta fahimci abin daidai wa daida ko da an yi bayani tana buƙatar ta tambaya ba sai an zo an sake gaya mata ta sake kowa cewa a koma ba sai ta jibinci neman fatawar da kanta da kuma abin da hadisin da yake nuna cewa ya halatta mutum ya dariya yayin da ya bashi mamaki domin Ummu Salama a wata riwayar sai ta yi dariya wato ta yi masa dariya wato wannan abin mamaki ne yanzu irin wannan yana faruwa an ce wannan ya nuna kan cewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba kan dariyarta daban mamakinta wannan ya nuna cewar waɗansu mata ba sa ihtilam kuma daga cikin wannan suka ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa da ita da Aisha da suka yi istigrabi suka zama abin baki ne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa wannan saboda al-ihtilam daga shaytan ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi to haka matansa sallallahu alaihi wasallam an tsare su daga wannan na daga cikin hususiyarsu shi yasa suka yi inkari ga Ummu Sulaym da yau mace tana yin wannan su ba su sani ba saboda Allah madaukakin sarki ya tsare su daga yin wannan shaytan baya wasa da su na'am babu araqul junub babu wato jibin gumin wanda yake da janaba wa annal muslima la yanjus da kuma cewa musulmi baya zama najasa wato baya zaman towa jikinsa najasa ne menene hukuncin wato jinin jibi wato gumi wanda mai janaba yake tunda mai janaba an ce sai wanka to ya zaman to najasa yanda zai zaman to hatta gumin sa ma idan ya taba mutum sai mutum ya je ya wanke idan gumin mai janaba ya shafi wanda yake bashi da janaba sai ya je ya wanke mai hukuncin wannan gumin na'am Ali ibn Abdullah al-Madini shine ibn Sa'id al-Qattan Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil malaman Basra wannan isnadin din malaman Basra ne yace Bakr ibn Abdullah al-Muzani الفقيه نعم عن ابي رافع دغ ابو رافع الصائغ دغ ابو هريره جوا النبي صلى الله عليه وسلم يا حد شيء اوانا اوتا هنيا دغ cikin hanyoyin a wata hanya ta Madina wa huwa junub alhali yana cikin janaba shi abu huraira فانخنست منه سينا قوي دغ gare shi ka gani wannan wata riwayar fan bahastu minhu ay fatana haitu sai na kauce a wata riwayar fantajastu minhu fan duk yanda ake rubuta a ɗaya ne amma yanda ake sanya dugon a nan ne riwayoyi suka saba wajen faɗanta fantajastu minhu sai na ji na najastu daga gare shi wato na ji kaina ƙazami ne najasa daga gare shi na'am فذهب سي يتفي شي ابو هريره فاغتسل يي وانكا sannan yazo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ka kasance ne ya abu huraira yace ina kasance ina cikin janaba ne sai naki in zauna tare da kai alhali ina cikin hali ba na tsarki ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, ya tasbihi saboda ban mamaki, saboda abun mamaki. Innal mu'mina la innal muslima atawa nusar anusar Ibn Hajar innal mu'min innal mu'min la yanju, shi mu'mini baya najasuwa, baya zama najasa. A wata riwayar shi musulmi baya zama najasa. To wannan hadisin ya nuna kan cewar kenan idan musulmi ya samu najasa jikinsa ba zaman towa, idan musulmi ya yi janaba jikinsa ba najasa yake zama ba. In dai mutum mai rai ne, shi yasa malamai suka ɗauka daga wannan kan cewa rayayye tahiri ne, mai tsarki ne. Araquhu da guminsa, wa lu'abuhu da yawunsa, wa mukhatuhu da majinarsa, wa baydahu da ruwan nonansa, dukkaninsu ba najasa bane, tahirai ne, masu tsarki ne. To wannan kun ga wannan akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innal mu'mina, mu'mini baya zama najasa. To akwai mafhumi anan cewa kafiri najasa ne? Jumhur sun ce kafiri ma ba najasa bane, illa Ibn Hazm al-Zahiri yace kafiri najasa ne. Malamai suka yi cha akan su, suka yi masa raddi, suka ce masa to yanzu Allah ya halatta ma mutum musulmi ya auri mace mata a ba Yahudiya ko Kirista ko? To kuma ba a taba cewa in ya shafa ta ba alhali tana da gumi sai ya je ya wanke wannan shafar da yake. Ba a ce masa yayi wani wanka ba sai kamar yanda zai yi wanka in ya sadu da matarsa musulma, shine ya sadu da ita. Amma ba a ce masa idan ya kama jikinta ya shashafa ta ba alhali tana sharaf-sharaf da gumi, to sai ya je ya yi wanka ba. Wannan bil ijma. To inda kamar a ce tana zamantowa najasa ita saboda rashin imani, ita najasa ce, to wannan da zai sa a wajabta ma musulmin da ya auri mace wadda take ba musulma ba daga cikin ahlul kitabi, cewa duk lokacin da ya sadu da ita ko ya shafa ta sai ya je ya yi wanka. To amma saboda ijma'i ya nuna ba a haka, ya nuna kan cewar najasar da ake nufi, da ake cewa da Allah ta'ala ya ce innamal mushrikuna najas, su mushrikai najasa ne, ana nufin najasar i'tiqadi da najasar ayyuka, ba najasar jiki ba. Banda haka da sai a ce duk randa ka gaisa da wanda ba musulmi ba in kai hannu da shi ko ka taba shi sai ka je ka wanke hannu. To kaga ko wannan bai dace da samahar musulunci ba. Ana so a kira su zuwa ga musulunci, amma su ga kowace ka gaisa da su sai ka shiga banɗaki ka je ka wanke hannu, yaushe za su saurare ka? To kaga shi yasa malamai suka ce ma'anar najasarsu ai ta itiqadi da ayyukan da suke aikatawa na kafirci, amma ba wai ainihin su suna jaka bane. Na to wannan abin da yasa Abu Huraira ya haka, saboda shi yana ya san al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ya da sahabbansa ya shafa su ya musu addu'a, ya shafa su ya kama hannunsu ya gaisa da su ya taba jikinsu sannan ya yi musu addu'a, kamar yadda ya zo a hadisin Hudhaifa. To saboda haka ganin wannan ya faru gare shi shine sai ya buya. Irin wannan ya faru ga Hudhaifa, shi ma Hudhaifa ya faru, shi ma sai ce fansalaltu sai na silale, wato kamar Hausawa daga nan suka ɗauki silalewa, fansalaltu al-insilal, kamar yadda Aisha ta yi cikin dare tana kwanci tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai al'ada ta zo mata sai ta ce fansalaltu sai na silale. Ko kamar yadda Hausawa muke ba, wato daga nan ma muka samu silalewa, daga nan muka samu silalewa shine wato ka tafi a koye ba tare da ya sani. To shi ma Hudhaifa haka yace sai na silale, wato na kuye yadda kada ya gani. A riwayar ta zo cewa Abu Hurairah yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kama hannunsa, da ya kama hannunsa ya rike shi suna cikin tafiya, sai da ya sake shi yana sakinsa yace fan khanastu sai na buya. Al-khannas inga an ce ma shaydan al-khannas, mai buya, mai buya shine daga ka ce daga ka ambaci Allah ka ce ko ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, in ya nemaka waswasi sai ya buya ya likimo sai ya buya. wannan wato kalma ke ta Hausa da tsakiyar kalma ana yawan amma daga an faɗa saboda abubuwan na'am wato dai shine dai ma'anar wannan ba za a canza kalmar ba haka take alhanna to shine aka sifanta shedan da wannan kalmar wato idan ka gafala sai shedan ya taimaka waswasi a cikin zuciya yana jefa maka abubuwa daga ka ambaci Allah sai ya kuya sai ya kuye ya shiru saboda zikirin Allah shine maganin sa kana sake gafala ka bar zikiri sai sake jefo maka iri na to a cikin wannan hadisin akwai cewa mustahabbi ne mutum ya lizinci tsarki yayin da yake cuɗanya da al'amura masu girma kamar zama a majalisin ilimi da zama tare da shugabannin addini manyan malamai da mutanen kirki ya zamanto ya lizinci tsahara kuma wannan ya nuna cewar mutum idan ya ga abun ban mamaki ya yi tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus wato ya yi tasbihi to in mutum ya ga abun mamaki kada ya ce cai ko irin waɗannan maganganun ballantara kuma irin tsinuwa da 'yan Amerika suke koya mana yanzu suke koya ma yaranmu ya ce ya ambaci sunan Allah shine ya yi tasbihi tasbihi lokacin ta'ajjud ne lokacin abun ganin abun ban mamaki sannan wannan hadisin ya nuna mai mabiyi idan yana gaban shugabansa kada ya tafi sai ya nemi izini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aina kunta ya Abu Huraira kana ina ka je saboda ya tafi bai tambaye shi ba shi kuma kunya yake saboda yana cikin halin janaba sannan kuma a cikin wannan akwai cewar shi wanda yake al-matbu mabi yayi tambihi akan wato yayi kokarin yin abin da yake shine ya dace koda ba a tambaye shi ba sannan a cikin wannan akwai halaccin mutum ya jinkirta yin wanka daga wankan janaba daga lokacin wajabarsa tunda shi wankan janaba yana daga cikin al-wajibul muwassa wajibi wanda yake an yalwata lokacin sa yana zamantowa wajibul mudayyak wanda aka takura lokacin sa idan lokacin sallah ya zo yana nema ya fita to a lokacin nan dole kai wanka shi yasa idan mutum yayi idan mutum yana janaba sai ya tashi ya ga za a yi kira ana kiran sallah yana jin tsoron ba zai samu sallar jam'i ba to dole sai yayi wanka domin wajibul muwassa ne amma idan ya tashi yaga lokacin yaga rana za ta fito saura minti 'yan mintuna kaɗan rana ta fito in ya ce zai yi wanka zai rasa sallah har rana ta fito ko kuma in ya ce yanzu kamar yadda ake wannan sunkurin idan ya ce zai yi wanka da ruwan sanyi zai sa masa rashin lafiya kuma kafin a dafa ruwan zafi tunda ba hita gare shi wanda kawai za a kunna shi kenan ta yi ba inda ina ma nefar take sai an ji an ɗora ruwa a kan gawayi ko a kan ga to kafin a yi wannan rana ta fito to sai ya bar wanka sai ya taimama amma a wannan lokaci shi ne wankan janaba ya zamanto ya wajaba gare shi ya zamanto wajibul mudayyak dole ne ya yi wanka idan ya zamanto ba zai iya yin wankan ba saboda uzuri to sai ya intiƙali ya zuwa ga albadal maimakon sa shi ne taimama ya yi taimama in ya so in rana ta fito kuma sai ya yi wanka ba a yin wanka ba a yin taimama don a samu jam'i wannan kuskure ne in dai lokaci ba zai fita ba a taimama don a samu jam'i ana taimama ne kawai don a riki lokaci kafin lokacin ya fita saboda haka shi ma yanzu a alal misali minti nawa ne a kallan abin da yake mutum yake bukata don ya samu raka'a farko ta sallah asuba kaga mutum da yayi kabbara ko iqama ma ba za ta iya faruwa kai kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura ko da qul huwallahu ahad ne ko inna a'tayna kaga bai minti biyu ba saboda haka idan zaka je ka samu kai wanka ya zamanto maka sauran minti biyu rana ta fito to ba za ka yi taimama ba sai kai kabbara kai fatiha da sura yadda za ka yi ruku'u kafin minti biyun nan ta cika rana ta fito in yaso ɗaya raka'ar koda bayan fitowar rana ta yi ta dama abinda ake nufi ka samu raka'a ɗaya man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu sallah a rinka kula da wannan don yawanci mutane suna cewar sau da yawa akan yi wannan tambayar dai da ake wannan tambayin saboda waɗansu sai su ɗauka cewa in sun ji an tayar da isama kuma suna da janaba sai su ce don su samu sallah bari su sai taimama su sauri su je masallaci su samu sallah wannan falalar jami'i suke samu ba a samun falalar jami'i da halatta yi ma mutum taimama a maimakon wankan janaba farilla ake halatta yi dan wato farillar lokaci ita ce take halatta wa mutum ɗaukan wannan ruksar na mutum ya taimama a maimakon wankan janaba na'am kuma wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi akan cewar jinin wato gumin mai wanda yake da janaba mai tsarki ne domin jikinsa layin jisu bil janaba baya zamantowa najasa saboda janaba to haka zalika abin da ya fita daga jikin nasa da abin da ya fita daga jikinsa na kamar yawunsa da guminsa shi ma ba zai zamanto ya zamanto najasa ba da kuma wannan ya nuna cewar wanda yake cikin janaba zai iya yin tasarrufi zai iya yin waɗansu ayyuka tun kafin ya yi wanka kamar yadda Abu Huraira ya ci gaba da tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya ne ya je ya wanka sannan ya dawo ya zauna tare da shi na'am to wannan shine kun ga ya bayyana wannan abu na ƙarshe din da ke cikin wannan yace babul junubi babun wanda yake mai janaba ya khuruju ya fita daga gida wa yamshi fi suq ya rinka ya je kasuwa wa ghairihi kuma ya je wani wajen ma ya zamanto ya shagaltu da waɗansu ayyuka waɗanda suke ba wanka din ba na'am wa qala ata ibn abi rabah yace yahtajimul junub me wanda yake da janaba zai iya yin kaho ya yanke farcensa ya aske gashinsa ko da zai yi alwala ba to wannan ya nuna ikhtiyarul bukhari kenan wato mai janaba zai iya yin duk waɗannan abubuwan da janabarsa ko da bai yi alwala ba wanda ya nuna kan cewar ba yin alwalar ba ta zamanto wajiba ba domin mutum ya yi waɗansu abubuwa kafin ya yi wanka na'am 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 sa'id shine ibnu abi aruba daga katada ta bina da amatar sadusi na'am cewa anas ibn malik ya gaya musu hadisi cewa annabin allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zai kewa matansa a cikin dare guda daya ya kewaya su da saduwa kowace alhali a wannan rana yana da mata tara ya ambata cewa mun ambata a wancan hadisin da ya ruwaito cewa su 11 cewa biyu din ku yanzun sa ne eh shine jami'in da aka yi tsakanin su amma tara ne su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya basu to mene mahalli shahid a wannan hadisin shine kaga tsakanin saduwa da daya kafin ya kai ta biyu tunda ba tare da yayi wanka ba zai yi wani abu fita daga ɗakin sannan ya je ya shiga cikin wani ɗakin kaga wannan tafiya ce da shigaltuwa da wani abu wanda yake ba wanka ba to wanda yake wannan ya nuna halacci kenan wanda shine maqsadin bukhari na da gidaje ne dakuna ne na wato matan gidajen dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke sun yi sifar letter L harafin L na turanci wato daga jihar Qibla shine gidan farko shine gidan Hafsa gidan farko yanzu a inda mutane a gaban inda mutane suke tsayawa suna ziyara nan wajen gidan Hafsa ne dan shine inda Sayyidina Usman ya saya ya kara masallacin ta jihar Qibla tunda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Abu Bakar radiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakar ya kara masallacin ta jihar Yamma ba jihar Qibla ba Sayyidina Usman shine ya kara girma masallacin ta jihar Qibla ya shigar da ɗakin Hafsa ɗakin Hafsa shine na farko sannan ɗakin Aisha radiyallahu anha sannan ɗakin ƙarshe wanda yake kusa da babu Abiba kusa da babu Rahma na yanzu wanda da ya taho haka sai kuma ya kaikaita wato ya taho daga kudu yayi arewa sannan da ya kai ya tike inda dakalin ashabu sufa yake sai kuma ya yamma dakuna suka yi yamma. Daki na karshe shi ne dakin Safiya, Safiya bintu Huyai. To haka suke dakunan nasu. To kage ya fita daga wannan dakin ya shiga wannan dakin ya shiga wannan dakin, ai tafiya ce su tara. Duk da ke dakunan ba wani girma gare su ba. Na'am. Aba saboda dan ya nuna cewar wannan wannan shine zabin sa, shine ikhtiyarin sa. Idan Bukhari ya kawo maganar wanda daga cikin wato at-tabi'in a cikin matsala, yana nuna kan cewa wannan fatawar ita ce mazhabar sa, kan cewa ya halitta babu sabani gaskiya, sai dai akwai waɗanda suke ganin kan cewa wajibi ne. Shi yasa ya kawo magana aba dan ya nuna kan cewa wa in lam yatawadda ba wajibi bane, tunda ya ce wa in lam yatawadda, dan ya raddi akan wanda suke cewa bai halatta wanda yake da janaba yayi wani abu ba sai yayi alwala. An fahimta? Shine maganar ahlul zahir, shine maganar ahlul zahir. To sai ya kawo maganar aba dan ya ishara ga raddi a gare su da kan cewa wannan shine ikhtiyarin sa. Na'am. A wannan na hadithin Anas din ba, wannan shine zahiri, amma waɗansu riwayoyin sun nuna kamar yadda Ibn al-Mulaqqin shi yana cewa wannan ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. In a halin tafiya ne a lokacin da muka ce wannan kan tabbas, wanda a wancan hadithin da muka karanta na riwayar Anas ya kayyade shi da kan cewa lokacin Hajjatul Wada' ne, wanda ya hada shi tare da hadisin Aisha ta sanya masa turare, sannan ya zaga matansa yana wanka a wajen, sannan ya zaga mata, sannan ya yi wanka, sannan ya wayi gari yana kwarara da kanshin turaren a tare da shi. Ya nuna kan cewa wankan ya yi ne bayan ya shafa tare, bayan ya kewaye matansa a lokacin Hajjatul Wada'. Amma wannan riwayar ta Anas da ta yi itlaqi ta nuna kan cewa wannan ma ya afku ba lallai a lokacin Hajjatul Wada ba. To shi yasa shi Ibn al-Mulaqqin a sharhin sa yake cewa wannan abin ya afku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba sau biyu ba. To kaga in ya zamanto cewa ya faru ba a lokacin tafiya ba, sai a dauke shi akan cewar rabon kwana ba wajibi ne gare shi ba sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a dauke shi kan cewa wannan da yarda su ne, tunda in da yarda su ai babu iskali ko dama ai rigimar ya zamanto kan cewa an hana wata an bamu wata, ko ba haka ba? Amma idan kowa an je mata, kaga me za ta ce? In ta ce ai ranar ta ne, in ta ce ranar ta ne, yace to ba an ba abin da take nema a ranar, ba an biya mata ba, to shikenan, to sauran kuma karta hana wannan. To saboda haka sai ya dauke shi kan cewa da yarda su ne, domin babu wani dan ya zamanto an yi jami'i tsakanin su, tare da cewar as-sahih rabon kwana ba wajibi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yana yi dan yana cewa wannan shine rabona a cikin abin da nake da iko a kai, kada ka kama ni a cikin abin da bani da iko a kai. Shi yasa ma yake ma in yi rabon, Aisha yake mata rabon kwana biyu, saboda saudata ba ta kwananta, ta gano ne yana rabon. Amma Allah ta'ala cewa ya turji man ta sha'u min hunna wa tuwi ilayka man ta sha'u, wanda ka so daga ciki ka jinkirta ta lokacin nata ya zo, ka ce a bake ba, wa tuwi ilayka man ta sha'u, ka tattaro wanda kake so daga gare su. Shine Aisha tace ma ara rabbaka illa la yusari'u fi hawaka, to ni gani nake ubangijinka gaggawa yake abinda ya san kana so yayi maka. To kage ni, amma kage ba a saukar da aya a kanta ba, saboda an san abu ne na kishi na faɗa, saboda haka aka kare ta. Na'am. حدثنا اياش بن ابن الوليد الرقام عبد الاعلى ابن عبد الاعلى سنن سد سنن ابن سد الثاني الثاني البصري. نعم دغ بكر ابن عبد الله المزني دغ ابي رافع دغ ابي هريره رضي الله عنه قال يجي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا حدني الحالي انا من جنبا sai ya kama hannuna, sai na tafi tare da shi har sai da ya zauna, sai na sulale, sai na zo gida masauki na ar-rahal, na yi wanka, sannan na zo alhali yana nan a zaune, sai ce kana ina ya abahir, ya yi masa tabkhim, tarhim shine kal wato ka yanke sunan mutum dan ka nuna wato talaqusi da ta'atusi da soyayya gare shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma me kun yi ce mata Aisha sai ce Ayush Aish ko Ayush bi ya zo da figa biyu Aish da Ayush dan ya mata dan ya nuna soyayya to shine ka gani ana cewa abin nan ka gaya wa matarka suna wadda za ka shagwaba ta sai waɗansu su nuna kan cewa kai dai kai ta muzurai wai a ji tsoronka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ce wai wakon ya ce Aisha in sai faɗa abin da za ta ji daɗi a yau shi na'am sai na ce masa wato sai na gaya masa abin da ya faru faƙala sai ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ya abahir ya ce Abu Huraira shi mumini baya zamantowa na jasa na'am shi ma kamar wancan hadisin ne saboda ka kunga wannan shahidi a nan wajen shine Abu Huraira ya zo ya ce ya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin janaba har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa har suka je inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zauna to sannan kuma ya sulale ya je ya wanka to kaga wannan ya shigaltu da yin waɗansu ayyuka alhali yana cikin janaba ko bai yi alwala ba wanda ya nuna cewar yin haka ya halatta na'am babun kasancewar mai janaba ya kasance a cikin gida babun kasancewar mai janaba zamansa a cikin gida idan tawadda'a idan yayi alwala qabla an yaghtasila tun kafin yayi wanka wato yana zaune bai yi wanka ba yana cikin janaba ya ci gaba da zamansa a gida ba tare da yayi wanka ba to yin haka din idan yayi alwala amma in bai yi alwala ba ya saba sunna na'am نعم أبو نعيم الفضل ابن دكين يتي حدثنا هشام وشيبان هشام شيني ابن أبي عبد الله الدستوائي ده شيبان ابن فروخ النحوي ده يحيى ابن أبي كثير ده أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يتي ناتن بي عائشة shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bacci alhali yana cikin janaba ta ce na'am yana yi kuma yana alwala ma'ana yana yin alwala sannan yayi bacci domin shine ma'anar wannan kamar yadda riwayar muslim da ta zo ta wannan hadisin ta hanyar zuhuri ta ce kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis salah ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan yayi niyyar yin bacci alhali yana da janaba a jikinsa sai ya alwala irin alwalarsa ta sallah sannan yayi bacci to wannan ya bayyana shine muradin cewar mutum yana cikin janaba zai iya ci gaba da zama a gida ya shiga da harkokinsa amma da sharadin yayi alwala to yin wannan alwalar wajibi ne ko mustahabbi ne jumhur malamai sun tafi akan cewar mustahabbi ne sai dai ibnu ahlul zahir suka tafi akan wajibci kuma abin da ya sarrafar da shi daga wajibci zuwa ga istihbab din wato duk da yake wannan ba umarni ne yazo ba fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to shi fi'ili ba a daukan wajibci daga gare shi ba a daukan wajibci daga fi'ili in annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu wannan bai yana nufin cewa ya zama wajibi ba domin zai iya nuni akan cewa al istihbab ne to akwai hadisi da suke kawowa hadisin Abu Ishaq as-Sabi'i cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta yayi bacci yana cikin janaba yana cikin janaba wala ya masu ma'an ba tare da ya taba ruwa ba amma wannan riwayar kuskure ce as-sawab Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci da janaba amma sai yayi alwala to abin da yasa Bukhari ya kawo wannan dan yayi raddi ga dan ya nuna raunin abinda aka ruwaito na hadisin Sayyidina Ali marfu'an cewa mala'ika ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko sura ko mai janaba a ciki mala'ikun rahama domin idan da haka ne to ta ya za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gida ya yi bacci da janaba a jikinsa ba tare da kuma ya yi alwala ba ai ba tare da ya yi wanka ba to ya nuna kan cewa wannan hadisin mai rauni hadisin kam fi'lan da'if ne sai dai an ruwaito hadisin ta an ruwaito wadansu hadisai waɗanda suke cewar mala'iku ba sa kusantar wanda yake mai janaba ba sa kusantar wanda ya sanya turaren za'afaran to amma duk wannan aka kayyade da idan bai yi alwala ba to wannan su waɗannan hadisan dukkaninsu akwai magana a kansu amma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna istihbabin wannan cewa mutum idan har zai yana da janaba zai jinkirta yin wanka ko saboda yana so ya bacci ko saboda yana so ya ci abinci kuma yana jin nauyin ya wanka ko ma zai iya fita kamar yadda ya faru ga Abu Huraira da ya fita duk wannan zai iya yi amma da sharadin kan cewa zai yi alwala na'am babun baccin mai janaba na'am ibnu sa'id na'am Al-Layth shine al-Imam Al-Layth ibn Sa'd Imam ahli Misr daga Nafi Maulana Abdullah ibn Umar daga Abdullah dan Umar anna Umar ibn al-Khattab cewa Umar ibn al-Khattab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin dayan mu zai yi bacci alhali yana cikin janaba yace na'am zai idan dayan ku yayi alwala falyarqud to ya kwanta yayi bacci wa huwa junub alhali yana cikin janaba to wannan ya nuna cewar ya halatta mutum yana cikin janaba ya jinkirta yin wanka har ma yayi bacci waɗansu suna nuna kan cewa wannan kamar alamar wato rashin sarki ne cewar mutum ya kwanta da janaba a cikin su to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi dan ya bayyana mana halacci ko babu laifi sai dai sharadi mutum ya alwala kuma alwalan nan an ce wudu'uhu lis-salah alwala ta irin ta sallah cikakkiyar alwala domin ai wannan raddi ne ga wanda suke cewa abinda ake nufi da alwalan nan tamdhib tsaftace mutum ya wato ya wanke najasar ya tsaftace ya wanke hannunsa da kafafunsa ya tsaftace jikinsa a'a alwala irin ta sallah to amma wannan alwala ce wanda take ana yin alwalan ne da janaba ba ta dauke farki kallemin fara ga wanda suke ce mata eh kallemin fara wato ba ta karewa ko ba ta yin abinda alwala take yi ba za ka yi wannan alwala ba kai sallah kuma ba za ta kare ba duk abinda kai sai dai idan ka saki janabar ne za ta kare amma dan ka je kai bawali dan alwala ta kare jarihi wannan alwala ba tana nan ba ta kare ba sai za ka ci mata kalle mun fara na'am kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas zai zama mutum bai alwalar ba kuma ya koma ya sadu da matarsa amma yin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Hibban ya sadu da matarsa sai ya je ya sake yin alwalar sannan ya zo ya sake saduwa da ita ya ce haza anshab ya ce ya fi nishadi wa amzab ya fi tsafta na'am babun mai janaba ya yi alwala sannan ya yi bacci نعم ليث ابن سعد عبيد الله ابن ابي جعفر بان من متان مصر فقيه اهل مصر ابو بكر المصري الليثي مولاه يانا daga cikin salihan bayi shine yake da bada wata kissa mai ban mamaki yace sun fita jihadi zuwa Constantinople a cikin jirgin ruwa daga Misra daga Alexandria wato cikin Mediterranean Sea kenan sun fita jihadi sai iska ta zo ta sa jirgin su ya ambaliya da su suka samu suka makale akan wani allo na jirgin ruwa da nime da su ba suna tafiya a cikin teku ba abinci sai Allah ya fitar musu da ganye a bisa adadinsu wata karama ce da suka gani adadinsu ya fitar musu da ganyaye kowa sai ya dauki ganyen nan ya sa a bakinsa yana tsotsa wannan shi zai kosar da su shi zai kashe musu kishi da kosarwa da kashe kishi in yamma ta yi sai wani ganyen ya sake fitowa sai su yadda na bakinsu su dauki sabo haka suka har suka kai gaba Ubaidullahi ibn Abi Ja'far al-Layth yana daga cikin Ubbad shine yake cewa kuma daga cikin an sifanta shi da cewa mutum ne mai hikima ta magana yace idan mutum yana magana sai magana ta kayatar da shi yaji cewar wato musamman kana magana ana takabbara yaji dadi magana ta kayatar da shi ya samu ujubu yace to yi shiru in yayi shiru kuma in shirun nasa ya kayatar da shi ya soma cewa ha gani mutane wala sai surutu kawai ake babu shiru irin namu babu kamewa irin namu to ya kama magana wato saboda kada ujubu ya halakar da shi ai maganganun masu hikima ce masu hikima saboda sanin Allah da yawan mu'amala da Allah na'am daga Muhammad ibn Abdurrahman shine ake ce masa yatimu urwa dan marayan urwa dan kakansa ya bai ya miƙe dan kashin hannun urwa ta bin zubayr ya rene shi na'am daga urwa daga aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya nufi ya yi bacci alhali yana da janaba sai ya wanke al'auratsa kuma ya yi alwala ga sallah wannan kamar yadda ta gabata a waccan riwayar ta zo da summa wato sai ya wanke gaban nasa sannan kuma ya yi alwala na'am na'am at-tabudaki haddathana juwairiyya namiji ne ba mace bace juwairiyya ta bin asma sunansa juwairiyya sunan mahaifinsa asma'u na'am daga nafi daga abdullahi ibn umar ya ce Umar wato Ibn al-Khattab Amirul Mu'minin ya nemi fatawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yace kenan yace ɗayan mu zai iya yin bacci alhali yana cikin janaba yace na'am zai iya amma idan yayi alwala na'am na'am shine at-Tinnisi Malik al-Imam na'am daga Abdullah ibn Dinar daga Abdullah ibn Umar yace Umar ibn al-Khattab ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa janaba tana samun sa cikin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi kayi alwala kuma ka wanke gabanka ka wanke al'auraka kuma nan sannan kai bacci alwawu ba ta hukunta tartibi saboda haka ba ana nufin sai kai alwala sannan za ka wanke al'aurar taka ba amma to ka wanke al'aurar ka sannan kai bacci duk da yake idan ma mutum ya wanke al'aurar taka bayan ya yi alwala alwala ce wadda ke kalle mun fara ba za ta kare ba tana nan dai a cikin alwala to wannan hadisin ya nuna kan cewar wankan janaba ba alal fawr bane ba a gaggawar yin sa za ka iya jinkirta yin sa amma yana zamantowa lokacin sa ya takura kamar yadda muka ambata yayin da mutum ya tashi zai yi sallah kuma wannan ya nuna kan cewar mustahabi ne mutum ya tsaftace kansa yayin da zai yi bacci saboda ko babu komai wanke gaba saboda tsafta saboda daudar da ta samu mutum saboda akwai kyankyami da kan cewa mutum ya kwanta haka da yanda jikinsa ya ɓaci an ce hikimar Ibn al-Jawzi ya ce wal hikmatu fihi hikima a cikin wannan annal mala'ikata tabu'udu 'anil wasakhi war rih al kariha cewa mala'iku suna nisanta daga wato dauda da wato mummuna da wari wanda yake mummuna to saboda wannan abinda kamar yanda yake mutum shi ma yake ganin abin dauda ne to mala'iku ma suna ganin dauda ne to kuma suna nisa daga dauda to nan ne nisan nasu daga dauda kuma gashi dole sai sun zo wajenka saboda umarni da aka yi kuma gashi Allah ya ambace su kan cewa kiramun katibin masu daraja ne to ka darasta su shine ka tsaftace kanka tsaftar yadda ya zamanto kan cewar kamar yanda yake ba za ka so wanda yake mai girma ya zamanto ka je wajensa da dauda ba to mala'iku suna nan tare da kai sai ka tsaftace kanka sabanin shedanu su ku shedanu su abinda suke nema kenan abinda ma suke so kenan su wajen dauda da wari da doyi abinda suke so kenan na'am tishu wannan dan ya tsaftace jiki ne dan ya tsaftace riga ne dan kai ya bata kaya kamar yadda Aisha radiyallahu anha aka tambaye ta akan wato mutum zai iya yin sallah da tufar da yake saduwa da iyalinsa, tace mace wanda take mai hankali ke amfani da tsumma wanda yake za ta yi idan mijinta ya sadu da ita ta bashi ya goge abin da ya sadu da ita na jiki, sannan ya sanya kayansa. To sai dai dan mutum ya tsare a tufa din, amma ba wai kan cewa wannan zai wadatar ba daga abin da ya zo na sunna. Sunna shine mutum ya wanke sannan ya yi alwala. Kuma wannan ba ya tsaya ga namiji bane, hatta mata. Hatta mata, domin sunna ce wadda take ta haɗa dukkan biyu, domin ɗaya daga cikin illolin shine alaka da mala'iku. Alaka da mala'iku wanda yake wannan shine zai haffafa, wato yana sauƙaƙa ƙarfin wato rashin tsarkin da yake tare da mutum na janaba. Amma shi kuma wannan ga janaba ne kawai, banda wankan haila, banda mace mai haila, mace mai al'ada, saboda ita rashin tsarkinta mulazim ne, mai tsawo ne. Shi kaga ba a ce mata in za ta yi bacci sai ta yi alwala ba, babu ma'ana ta yi alwala yayin da take cikin al'adarta. Haka koda wato ya zamanto cewar tana ta sadu da mai gidanta kenan, janaba ta zo mata, sai kuma al'ada ta zo mata, to ba za ta yi wanka ba saboda wannan janabar, saboda al'adar ta zo ta wuce, ta dame janabar. To da haka alwalar ba za ta amfane ta ba, ko da janabar, alwalar ta zo akan janaba. To kuma irin waɗannan mata wanda suka zo musu, kaga yayin da za su zo shi wankan janaba sai kar su manta su niyya biyu, da niyyar wankan janabar da ya so samun su, tare da kuma wankan haila. Wanka ɗaya kawai za su yi, ba za su yi wanka biyu ba, sai dai niyya ce dole ta zamanto biyu. Idan suka yi niyya ɗaya suka manta da ɗayar, to sannan daga baya suka tuno, dole sai sun sake yin wani wankan da ɗaya niyyar. Rashin yin alwalar ba laifi, shine ai suke cewa daga cikin abin da yake nuna rashin laifinsa shine ikrarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Huraira, da yanda yazo ya zauna tare da shi, da yanda yayi tafiya tare da shi, ya kama shi, ya kama hannunsa, ya tafiya tare da shi ba tare da yayi alwalar ba. Daga baya ya je wanka, sannan ya dawo. Kuma shine dalilin kawo hadisi asar din Afa, cewa wanda yake da janaba zai iya yin kaho, ya yanke farcensa, ya je kasuwa koda bai yi alwala ba. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما أنت قيد جسكين دليلاً دايسا أكي تشوار الولر بواجبا بكي شيني رواير ابن عيينة جوانا حديث na Sayyidina Umar. Riwayar sa yace ya kayyade da kan cewa na'am wa yatawadda insha, da ya tambaya cewa ɗayan mai janaba zai iya bacci alhali yana da alwala, alhali da janabarsa a jikinsa. Yace na'am wa yatawadda insha, kuma ya yi alwala in yaso. To kayyadewa da ake da in yaso kaga ya nuna ba wajibi bane kenan. Na'am. Haka zalika kuma abinda na ambata na kan cewa mace da namiji duk ɗaya ne, wannan kauli ɗaya ne. Riwaya ta biyu wanda aka ruwaito daga Imam Ahmad shine kan cewa wannan hukuncin ya keɓanci namiji ne banda mace. Yace dalilin sa shine cewar dukkan hadisan ana ambatan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake, bata taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ita ta yi ba. Ya umarce ta ita ta yi. Saboda haka a wata riwayar cewa wannan abun ba akan mata yake ba, akan maza ne. Amma idan aka duba hadisan da muka ambata na kan cewa mala'iku da alaƙar su da mai janaba, duk da yake hadisai ne masu rauni, amma saboda yawan su an rawaito daga hadisin Sayyidina Ali, daga hadisin Ammar, da hadisin waninsu daga cikin sahabbai, kowanne akwai magana akan ingancinsa. Amma irin waɗannan hadisai wanda suka zo da ɗan yawa, za a kan cewa suna da asali. To kasancewar suna da asali, al-ihtiyab shine kan cewar dukkaninsu da mace da namiji ya zamanto kan cewa sun yi, saboda neman kwaɗayin wannan illar, da kuma kamar hikimar da Ibn al-Jawzi ya ambata, wanda shi ta ma an ɗauke ta daga abinda waɗannan hadisai suka nuna, ne cewa saboda mala'iku suna nisantar dauɗa da wari da irin waɗannan abubuwan da ɗan adam shi ma yake nisanta daga gare su. to ko dan saboda wannan mace ita ma ta yi kamar yanda namiji zai yi wallahi ta'ala a'ala to sai wannan yace assalamu alaikum Allah ya saka maka da gidan aljanna amin yace mallan tambaya ta mutum zai iya yin azalo lokaci mai tsayi ba tare da wani dalili ba eh azalo asali halal ne ko da dalili ko ba dalili saboda hadithin Jabir kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalo kuma alqur'ani yana sauka to ya nuna kan cewa da haram ne da an hana su da qur'ani ya sauko da hana su ko da nassi na alqur'ani ko da nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to raka al asl wajen azalo din shine cewa babu laifi wato za a iya yin sa ko sawa'un dan saboda kawo tazara ne wajen haihuwa ko kuma dan saboda wani dalili wanda yake tunda Allah ya ce su dai mata nisa'ukum harsun lakum sharadin sa kawai ya zama to da yaddan matar sharadin sa kenan kamar yadda malaman fuqaha su ta faɗa idan ba da yaddarta bane sai ya zama to ka cuce ta dan saboda ita mace ba wai tana zaune ne kamar dutse ba a ita ma mutum ce wanda take ita ma tana da shu'uri irin nata wanda yake dole a kula da haƙinta a nan wajen na'am sannan dangane da mai karatun alqur'ani sai ya zamanto mai yawan rihi shin yaya zai yi domin ba zai zauna ya dade ba sai yayi rihi a lokacin karatun shin yaya zai yi eh wannan zai dauki hukuncin mai salatul bawl wanda yake mai yoyon fitsari wanda fitsari baya yanke masa shi kuma asalin sa mace mai istihaba mace mai jinin rashin lafiya mace mai istihaba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata izini ta rinka yin sallah sai dai ta alwala yayin da za ta fara kowace sallah farilla saboda haka wanda yake mai yawan rihi shi ma haka zai yi idan ya tashi alwalar sallar azhar ba zai yi sallar la'asar da ita ba sai ya sake wata alwala amma tsakanin azhar da la'asar duk waɗansu abubuwa na nafila da karatun alqur'ani yana rihin yana yi kamar yanda mai istihaba tana istihala jini yana zuba daga jikinta kamar yadda aka ruwaito akan Zainab binti Jahash cewa ana gani tana sallah da tasa a karkashin kafarta jini na diga saboda yanda jinin yake da yawa kuma tana sallar a haka to saboda haka wannan shine asali akan wannan babin hadisin wannan hadisin na Zainab binti Jahash na mai yin istihaba shine asali ga mai salasul bawl da kuma hatta ma mai salasul rihi shinda shi ma rihin salas ne domin ana ba da hukuncin salas idan ya zamanto cewa tsakanin sallah da wata sallah sai alwala ta kare mutum ba zai iya rike alwala tsakanin azhar da la'asar ba wanda ba zai iya rike alwala tsakanin azhar da la'asar ba sai ta kare to zai dauki hukuncin mai salas ballantana kuma ma wanda yake cikin duk minti biyar sai ya tace ta kare wani ma ya ce minti daya ba na'am to sannan wannan dan Allah menene matsayin yin aiki a cikin Nigerian Export Import Bank Nexim Bank wato irin waɗannan bankuna waɗanda suke na ƙasa ne irin waɗannan bankuna waɗanda suke na ƙasa ne duk da yake suna da mu'amala da riba to wani lokaci ana duba maslahar al'umma baki ɗaya idan aka ce musulmi ga baki ɗaya ba za su yi aiki a wajen ba zai zama cuta ne ga al'umma to amma dole wanda zai aiki a nan wajen sai ya kullata a zuciyarsa cewar yana yi ne domin kare haƙƙin musulmi yanzu da kamar a ce musulmi duk za su kaurace ma babban bankin Nigeria wanda ke shine kadai yake ba da license na bankuna to kaga wannan zai zamanto cutarwa ne ga al'umma a bisa ka'idar fatawar Izzuddin bin Abdulsalam da yayi na idan haramun ya game duniya baki daya to ya zamanto cewar zai halatta ga musulmi su tanawulin abinsu ba ma a kadirul haja ba ba ma ta fuskar darura ba bal ta fuskar cewar wannan yana daga cikin bukata ta al'umma baki daya yace domin da kamar a ce za su bar dukkan waɗansu sana'o'i ya zamanto sana'o'i suna hannun kafirai wannan barnar ta zamanto bayyananna ga al'umma to irin wannan yawanci abinda nakan duba kenan shine yawanci irin fatuwar da murgayi mallam Abubakar Gumi ya kasance yana yi akan waɗannan duk da yake a lokacin nan muna cikin samartaka muna saba masa muna cewa wannan totoyi ne wannan tafiyar laƙaƙi ne da sauransu
amma rashin sanin maslaha ne da rashin fahimta da rashin hangen nesa. To wannan ko ya bayyana cewa musamman ganin wannan fatwa ta Izzuddin bin Abdulsalam, saboda haka ba wai abu ne kuma wanda za a bude shi a ce ai babu komai ka je ka yi daidai ne ba, a'a an kayyade shi da kan cewar abinda zai da wannan niyya, saboda haka mutum in zai shiga ya shiga da niyya cewa ya shiga ne domin ya kare haƙƙin musulmi, da kuma ƙoƙarin kan cewa a cikin irin waɗannan bankunan a samu ɓangare wanda za su rinƙa yin tsarin bankin musulunci kamar yadda aka samu yanzu a babban bankin Najeriya. Haka kuma a hankali sai ka ga bankin masana'antu shi ma ya zamanto a yi haka, Bank of Industry, bankin manoma Bank of Agriculture shi ma a ce a yi, da kuma shi wannan Nexim ɗin Import and Exit and Export Bank da sauran da irin su Development Bank ɗin nan da ake yi, duk don saboda abubuwa ne waɗanda suke na hukuma ne. Na hukuma ne, tunda kuma na hukuma ne akwai haƙƙin musulmi a ciki, da idan aka bar waɗanda ba musulmi ba suka riƙe shi zai zamanto cutarwa ne ga musulmi da cutarwa ne ga addinin musulunci. Wallahu ta'ala a'lam. To wannan wani ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi mai amfani, amin. Malam, idan ka ba mutum zakka, shin ko dole ne ka gaya masa cewa zakka ce ka ba shi? Ba dole ba ne. Bal idan ma ka san cewar in ka gaya masa zakka ba zai ji daɗi ba, bai halatta ka gaya masa ba, ba sharaɗi ba ne sai ka gaya masa. Amma in ka san ma in kuma ka san cewar in ka gaya masa ba zai so a ce zakka ba ce, to a lokacin nan maimakon ka gaya masa kai, a lokacin ne ya wajaba ka gaya masa. In ka san cewa ba zai so ya ci zakka ba, to sai ka gaya masa, to amma fa zakka ce. In ya ce a'a je ka ba ma wani, ni ba na so je ka ba ma wani, to shikenan sai ka je ka ba ma wani. Amma in ka san cewar ka gaya masa ba gaya masa ba, bukata ta sa ka ya karba, in ka san yana cikin halin bukata, to kawai inda ya sifantu da sifar wanda za a ba ma zakkar ba sai ka gaya masa ba. Sannan wannan ya ce tambaya na shine kamar haka, to wannan dan zariya ne. Yace uwata ce aka yi wa sharrin maita, kuma aka ji labarin a bakin mai daki na da mahaifiyanta, suna ta yadawa gari har tsawon wata 8. Dalilin wannan sai ta yi furuci cikin fushi cewa sai na rabu da ita. Sai ta ce sai na rabu da ita, yanzu kuma Allah ya sa an samu wadda ta yi abun, kuma matar yaya na ce. Menene makomar matata? Menene hukuncin rantsuwa da ta yi? Menene makomar matar yayan nawa? To na farko dai, tunda baka saki matarka ba, kuma ta rataye hukuncin da kan cewar saboda an zargi matarka ne da cewa ita ta yada, kuma ya bayyana ba ita ce ta yada ba, to kaga matarka tunda baka riga ka sake ta ba tana nan, saboda haka sai ka kokari ka nuna ma mahaifiyarka cewa to ai dama idan mutum ya yi rantsuwa akan abu sai ya bayyana, kuma kan cewa abun nan ba haka bane, to sai yayi kafara, to sai ta yi kafara akan wannan rantsuwar da ta yi, kan cewa lallai wallahi sai ka saki matarka, sai ta yi kafara akan wannan. Amma hukuncin rantsuwar da ta yi shine sai ta yi kafara. Ita kuma makomar matar yayan naka, ita kuma sai a je a ba ma mahaifiya hakuri, ta yi hakuri, ita kuma wannan ai mata fada ta tuba zuwa ga Allah, abinda ta fada na sharri da kage ta tuba zuwa ga Allah, a yi kokari a ba ma mahaifiya hakuri, kar ita kuma masifar ta dawo kanta a ce sai ita an sake ta. Sannan a roƙa mana Allah ya bi mata haƙƙinta, don duk layin da ta bi ko gidan mutuwa ana yi da ita, kuma ba san an gane gaskiyar ba. Layaye a ɗauke shi, wannan a ɗauke shi ibtila'i ne, jarabawa ne, kuma Allah ya yarda za ta ga alkhairin abin. In ya saki matar? In ya riga ya sake ta? In ya riga ya sake ta, yanzu tunda ya bayyana kan cewa ba ita ce ta ba sai ya dawo da ita. In dai sakin na kome ne, in dai sakin akwai sauran igiyar aure, in ya riga ya sake ta. Ita kuma wannan ya kokari ya nuna mahaifiyarta cewa ta yi haƙuri, jarabawa ce. Allah yana jarabar mutum haka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa boka ne, aka ce masa ɗan dabo ne, aka ce masa mawaƙi ne, aka ce masa mahaukaci ne. Akwai abubuwa wanda aka faɗa wanda suke ba su dace da matsayin annabci ba, amma yi haƙuri, saboda haka ita ma ce haƙuri in Allah yarda Allah zai ɗauka darajarta. Na'am, an sami. Na'am? Al'ayni, inda al'ayni ne wannan haka ne, cewa akwai mutane wanda suke da sifa mummuna kambun baka. A'a, wannan kyale wannan maitar wanda suke haɗa kai da aljanu. Wannan wanda suke haɗa kai da aljanu, wannan ba maita bace, sihiri ne, nau'i ne na bori. Na'am. Eh. A sai wata domin nisabi din daga ran da kudin ya cika nisabi, shekara daga nan da ya zamanto nisabi, daga ran da ya zamanto nisabi, saboda haka ran da ya zamanto nisabi za ka kiyaye wannan watan, wannan lokacin. Idan ya cika, idan shekara ta kewayo kuma kudin suna nan ba su tawaye ba daga nisabin, to sai ka fitar musu da zakka. Na'am. 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 Shi ne zahiri, ba tare da ya yi alwala ba, ba tare da ya yi wanka ba, ya kewaye musu. Sai dai akwai hadisin Ibn Abbas, hadisin Aisha a cikin Sahih Ibn Hibban, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalinsa, sannan ya je ya yi alwala, sannan ya zo ya sake saduwa da sauri. Bal akwai ya zo ma da lafzin hadisi cewa idan ɗayanku ya sadu da iyalinsa, sannan ya yi niyyar ya sake komawa, to falyata wadda wudu'ahu lis-sala, ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah, fa dhalika anshaf wa athhar, domin wannan ya fi nishaɗi kuma ya fi tsarki. Na'am. Sai akwai ɗan uwa.